Jama'a masu sauraron mu barkanmu da warhaka. Sannunmu da sake saduwa a shirin zamantakewa. Shirin zamantakewa shiri ne da ke tattaunawa da masu ruwa da tsaki a fannoni daban-daban na rayuwa da al'ummomi da ke da bambancin addini, kabila, jinsi da ɗabi'u don warware matsalolin da suka addabe mu domin samun zaman lafiya da ci gaban ƙasa. Sunana Zainab Babaji, ni ce ke gabatar da shirin.
Al'adu da mabatin
A yau shirin zamantakewa zai yi duba ne da yadda cibiyoyin ilimi ke hado kan ɗalibai daga sassa daban-daban don samar da ilimi a fannoni daban-daban da kuma cuɗanya da juna da fahimtar addinai da ɗabi'un juna don samun zaman lafiya.
Muna rayuwa ne a dukanmu 'yan Adam ne kuma bayin Allah ne dukanmu da mu da malamanmu da 'yan uwanmu ɗalibai muna ƙarƙashin inuwa ɗaya ne ta mu 'yan Adam ne ba bambancin addini ko kuma ɓangarancin siyasa ko wani ɓangaranci na wani abu gaskiya.
Gaskiya ni da na shiga wannan makaranta dukkanmu mun riga mun zama kaman yawa don ba wani abun da yana nuna kaman bambanci ko na addini ko yare ko kuma duk anything na siyasa ɗaya babu a ciki.
Cibiyoyin ilimi na daga cikin manyan kafafe da ke bai wa ɗalibai damar cuɗanya da juna walau a aji ko a ɗakunan kwana. Ɗalibai daga yankuna daban-daban da bambancin ƙabilu da addinai na samun zarafin fahimtar al'adu da addinan juna. Kan haka ne na tattaro waɗansu ɗalibai don tattaunawa kan mu'amalarsu da juna a makaranta.
Sunana Aisha Musa Abubakar, ina Faculty of Health Department in Community Health and Extension Workers. Kaiko.
Sunana Gideon Jacob Kuga, ina karanta department na Library and Information Science.
To sai ke fa. Sunana Victoria Morrison Barnabas, na Library and Information Science.
Ke fa. Sunana Hawwa Abdulkarim Abubakar, ina ajin Business Management Administration.
Haji Aisha, ya kuke mu'amala da juna a wannan makaranta?
To alhamdulillah, gaskiya mu'amala tsin mu tsakanin mu ɗalibai wanda muka kasance muna mababbantan addinai da aƙidu, ba wani bambanci, muna rayuwa ne as one. We are living as a same nation. Muna rayuwa ne a dukanmu 'yan Adam ne kuma bayin Allah ne dukanmu da mu da malamanmu da 'yan uwanmu ɗalibai muna ƙarƙashin inuwa ɗaya ne ta mu 'yan Adam ne ba bambancin addini ko kuma ɓangarancin siyasa ko wani ɓangaranci na wani abu gaskiya.
Malam Gideon, yaya ake zaman mu'amala tsakanin mabambantan addinai a wannan makaranta?
Gaskiya ni da na shiga wannan makaranta dukkanmu mun riga mun zama kaman yawa don ba wani abun da yana nuna kaman bambanci ko na addini ko yare ko kuma duk anything na siyasa ɗaya babu a ciki. Muna nan kaman yawan musamman ni ina da abokanai na akwai Aslam da Aliyu, wani lokaci muna ci abinci a wuri ɗaya kun na sha abun ma su ma suna karasawa in sun sha na ji zan karɓa ni ma zan karɓa shi. To abun ya kara inganta rayuwata, wadaka na ji daɗi yanda muke ana wurin kaman gida ɗaya ne.
Malama Victoria, yaya kike zama cikin mu'amala tsakanin ɗalibai musamman a wannan makaranta da naga akwai musulmi, akwai krista, akwai kowa da kowa?
To godiya ga Allah, a gaskiyan shine a matsayina ma wanda na riga na kai kusan kaman uwa ne a wurin su. Ya'yan nan suna ba da respect ma kowa da kowa bisa ga yadda mutum yake. Yawancin su suna ce mini mommy. Babu wani bambancin addini, muna nan kaman ɗaya ne domin mun zo koyo ne. Fatanmu da begenmu shine mu daga wannan ƙasa zuwa wani wuri, ba maganan addini ba. Mun gane cewa yanayin addini ya kawo mana ja da baya da yawa a wannan ƙasa. Ina ga wannan ne ya sa cewa dukanmu kaman 'yan Najeriya mu haɗa kai tare domin mu gina wannan ƙasa.
Za mu zo mu bada wannan shawarwari. To Haji Hawwa, yaya mu'amalanki da sauran mutane ko kuma 'yan uwanki ɗalibai da malamai a wannan makaranta?
Eh, haka ne gaskiya. Da shikin na kasance musulmani, amma kuma gaskiya musulmani 'yan uwana ma ƙawaye na ma duka mostly Christians ne. Duk da cewa dai akwai musulman a cikin ajinmu, to gaskiya na fi yi mu'amala ma da Christian din sama da 'yan uwana musulmai. So gaskiya bamu da wata matsala a cikin makarantar nan ta bambancin addini. Duka mun haɗa kan mu ɗaya ne, ba ma nuna bambanci tsakaninmu.
Hajji Aisha, kila anguwanku baki tashi kinga akwai Krista ba. Ya kike ji da kika zo nan kika hadu da waɗanda ba addinin ku ɗaya ba?
Do dai ba nan bane farkon inda na fara mix, na fara yin mu'amala da ƴan uwana da muke da bambancin addini da su. Ban ji wani abu ba saboda na dauke su a matsayin ƴan uwa. Dukan mu bayin Allah ne, Allah ne ya halice mu ga baki ɗaya. Bambancin addini ko wani abu ba zai sa ka kyamaci mutum dan uwanka ba, saboda baka san wata rana inda zaka je ka hadu da shi ya maka rana ba. Kuma yanayin yanda ka mu'amalanci mutum a lokacin da ka fara rayuwa da shi, shi zai determining din abin da shaidar da zai je ya bayar akan kabilar ka ko akan addinin ka ko akan community dinka a duk inda ya je ya zauna. Duk inda wanda ba musulmi bai zo yi mu'amala da musulmi, kan mu'amalance shi da kyakkyawar mu'amala. Idan ya je gurin wanda ba musulmi bai ji suna sukar musulunci, ba zai bada goyon baya ba, zai ce ni ba haka suka mu'amalance ni ba. To ina la'akari da irin wannan na rungumi ƴan uwana ga baki ɗayansu, mu ci tare, mu sha tare, mu yi wasa tare, ba wani bambanci, dukan mu mutane ne.
Bai shafi yanayin karatun ku zama
fa ba, bai shafa ba. Ma muna yin kusan 70-30 ne tsakaninmu da su a makarantar, kusan su SUG din mu ma kusan duk wani abu mai karfi a makarantar duk su suke rike da shi. Dore mun dan fi yawa, amma dai hakan bai sa an nuna bambancin ko nuna mu mun fi yawa, su ba su da yawa. Makarantar ta mu ce a'a ba a yi wannan ba, kowa da kowa an rungume shi a makarantar gaskiya.
Malam Gideon, idan ka duba yanda kafin ka tsallako ka zo nan makarantar, kila zaka wuce anguwanni har ka tsallako ka zo nan, sannan kuma a aji ya kuke zama tare da waɗanda ba addinin ku ɗaya ba domin ku koyi karatu?
To a takaice dai ba za a iya rasa irin wannan tunanin ba a hanyar zuwa makaranta. A yanayin irin abokanin da na samu a nan ma su ne suke bani karfin, na riga na shakku da su, kuma kowa a nan wurin na ganin shi kamar mun girma a wuri ɗaya. Abinda yana bani kwarin gwiwa kenan, ba mu da matsala yanzu haka. Makarantar nan ta yi kokarin haɗa kanmu da sauran yawan mutane wanda muna da bambanci addini, amma kuma yanzu mun sake da juna, ba mu da matsala.
Kana matashi, kuma yawanci matasa irin ku ne ake samu suke kawo wannan bambanci. Idan aka tashi rikici ma za a samu matasa irin ku ne suke shiga wannan rikici dumu-dumu. Abinda ka koya a nan, me ka gani na fahimtar cewa za a iya zama tare, matasa za su iya haɗa kansu musamman ko da ba addinin su ɗaya ko yaren su ɗaya ba?
Bisa ga abinda na experience a nan wurin, na koyi wasu abubuwa wanda ya kamata ni ma in gaya ma wasu wanda suna da irin wannan halaye. Na nuna bambanci addini ko siyasa ko yare a nan, gaskiya an riga an koya mana, kuma kamin in zo nan wurin dole ne ina yi wannan tunanin. So yanda muke a nan wurin, ni addu'a na shi ne mun fita waje da irin wannan halin da mun gani a nan, kuma mu koya ma wasu cewa kar mu dinga kyaman juna, kuma mu nuna ma juna mu a bambanci addini ko na siyasa ko na yare.
Madam Victoria, a matsayinki na uwa, me kike koyar ma waɗannan ɗalibai ta yanda za su fahimci cewa a dafa ku tsaranku kun yi zaman lafiya, a wannan karo su yi zaman lafiya?
To a kowane lokaci dai tattaunawarmu da su, mukan yi tattaunawa musamman kaman wannan ɓangaranci na addini na meye ma baya shigowa a nan, domin mun gode ma shi rectonmu a kowane lokaci maganan shi shine nan ba maganan musulmi ko krista, nan wuri ne wanda ya tara waɗanda za su yi koyo, wanda suka zama dalibai. Kuma mukan zauna da su mu yi tattaunawa in ce musu tun ba ga asaranku kuna kanana, ku nemi ilimi, ku sa kai ku nemi ilimi, kada ku yadda wani ya cuce ku, kada ku yadda wani ya ba ku shawara wanda ba daidai ba, wanda zai iya sa ku ba za ku iya cimma burin abin da ya kamata ku cima kaman matasa ba. Ya kamata kowane lokaci matashi ya yi kokarin ganin cewa goben shi zai yi kyau. Na ce mu kaman iyaye, mu makara, iyayenmu ba su yi asai mana ba, amma ku kaman ƴaƴa muna kokari. Na san iyayenku suna kokari, suna muku. Saboda haka kada mutum ya yadda wani abu ya sa shi har bare kai destiny shi ba. Kowa ta yi kokari, domin musamman kaman mu mata, idan ka shiga gidan aure yin makaranta yana da wahala, amma a matasanku ku yi kokari ku yi makaranta. Yayin da kun yi kuna haifan ƴaƴanku, kuna nan ne kuna aikinku ko kuna sana'anku, kun ga babu wani tashin hankali, babu wani damuwa.
Haji Hawwa, kin yi aure? To tunda baki aure ba, abinda kika koya a nan kina ganin kaman zai taimake ki na rayuwa, har ma idan aka ce kin yi aure ya zama kin tallafa wa mijinki da ƴaƴanki?
Gaskiya, saboda muna koyan abubuwa da yawa ni fannin da nake dai ina fannin kasuwanci ne. So fannin kasuwanci kuma kin ga zai taimaka min ta kowane bangare, ko da a ce ma ina cikin gida zan iya kama sana'ata a cikin gida nayi. So gaskiya makarantar mu tana da haɗin kai sosai tsakanin musulmi da krista, ma madura da bawancin addini, muna da haɗin kai mu'amala da komai da komai dai na rayuwa.
Zaman lafiya da dadi sai da shi zaka jima burina.
Yanzu kuma ga gudunmuwa kan zamantakewar mu.
Sunana Margaret Afungre, ni Impact Supervisor ne da Books to Africa. Muna so mu karfafa karatu a Africa. Muna jin dadi da yanda muka gani yanda makarantar yake, yanda suka karbe mu, ba wani bambanci, ba wani kai krista ne, kai musulmi ne, kai wannan ne, duka muka gani daya, kuma muna wasa da su. Ba yanda zaka ce wai zaka yi magana akan addinin mutum baka karanta ka sani mene addinin ba. So mun kawo su takardun nan so da in kai kana so ka sani mene musulunci yake ka karanta ka sani, in kana so ka sani mene kristanci yake ka karanta ka sani. Kuma ba just duka religious books bane kawai, akwai educational books, akwai leisure books, akwai motivational books that zaka iya ka karanta ka san other part of the world.
Masu sauraro, anan zan diga aya a shirin zamantakewa na wannan mako. Sai mako mai zuwa idan Allah ya kai mu zan zo muku da wani sabon shiri. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka taimaka wajen kawo muku wannan shirin, ni da na shirya na kuma gabatar Zainab Babaji nake cewa mu huta lafiya.
Amma yadda za mu sa san da sai mun yadda.